إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم منا تلاتة كينام واتن شاء بيارغ واتن ذل قعدة شكرة دبو ايد تري قدود عربين دشدة هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل مكة ومدينة وان دقوما ييديدي دا شاء اكو دواتن شدة shekara ta 2025 watan biyar afwan a shekara ta 2025 muka haɗu a cikin wannan masallaci mai albarka wato masallacin wato tukurwa dake cikin wannan anguwa ta dan madani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan haɗuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi a cikin sa. Taken muhadaran mu an ce alfarman malamai da mummunan ƙarshe ga mai tawe su. Kalmar alhurma na daɗe ina ta jujjuya ta asalinta ina jin kamar larabci ce amma aka hawwasa ta aka ce alhurma. Na yi ta ƙoƙari in fitar da unwanin a larabci to amma ijtihadi na sai bani dai hurmatul ulama sai kuma maganan ƙarshe mummunan ƙarshe shi ma nake to wasu al'aqiba to amma ga mai tauye to kalman na yi ta jujjuya ta amma ni abin da na sa mata liman ta'ana fihim ko liman tasadda fihim fi da'wati ko kuma liman shatamahu ko liman sabbahu kul ma shi'ta wannan shine taken muhadaran mu to ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu sai dai ina bakin uwana hakuri dalili kuwa ita muhadaran kuma da kuka ji asalin babban shehi Sheikh Khidir manufa shine da gabatar da ita to wannan muhadara shekaran jiya kwatsam ina magana da shehin mu Sheikh Abubakar Jumari bayan mun gama wannan meeting sai ce ai ko dama yana lalaben wanda zai yi wannan muhadara domin shehi zai tafiya banda jiya kenan to haka malai kura wannan nauyi to amma saboda girman mala yace to zan zo in gabatar da abin da zan yi amma la shakka lokaci ya kure saboda muhadara wannan taken muhadara tana da fadi sosai yanzu wannan muhadara a gabobin da nake so in magana akan su sune kamar haka abu na farko dama muqaddima na riga na gabatar da muqaddima dama ta biyu shine suwaye malaman suwane malamai gaba ta biyu ko ta uku me aikin malamai a cikin mutane gaba ta uku me aikin malamai a cikin al'umma gaba ta hudu wajabci girmama malamai da kuma ganin kiman su da kuma kamba masu wannan ita ce gaba ta hudu gaba ta biyar a cikin wannan muhadara shine suka akan malamai da kuma haramcin sukan malamai da fadin kalmomi da basu dace akan su ba da bin diddigi akan su malama wannan ina jin kusan shine lubbi kashin baya na wannan muhadara sai gaba ta shida wadanda suke sukan malamai me manufar su suna da manufofi akan sukan malamai to me manufar wayannan mutane wannan ita ce gaba ta shida gaba ta bakwai mumunan karshe ga wanda yake sukan malamai da bin diddigin wayannan malama gaba ta karshe ita ce khatima wannan abinda muhadaran mu take dauke da shi kenan duk da dai naji ana maganan lokaci sai mu je kai tsaye gaba ta biyu akan suwaye malamai tunda za a yi magana akan malamai ya kamata mu san suwaye malamai idan an ce al-ulama ko al-alimu duka jam'i ne in kace al-ulama ko al-alimu suka ce jam'i ne na alim idan an ce al-alim ko kuma al-faqih ko kuma al-mujtahid suka ce laqabba ne alqa tadullu ala ma'na wahid duka laqabba ne na malamai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi amma al-aslu duk suna nuni akan abu daya idan an ce wani faqih ana nufin malami sa'annan kuma kafin mu yi nisa a cikin magana idan ana maganar malamai mu gane ana magana akan malaman addini don kilan ka wani malami tunanin to ana nufin malamai hada na boko a ana nufin malaman addinin musulunci to idan an ce malami ko dai a ce al-faqih ko a ce al-mujtahid ko kuma a kira shi wato al-alim to wannan duka dai alqab ne amma abinda ake nufi ana nufin mutum da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani fanni na ilimi wanda yake yadawa a cikin al'umma mutane suke amfana da shi suka ce al-alim suka ce shine wanda yake wato bada iyakacin kokarin sa wajen isa zuwa ga wani hukunci daga cikin hukuncin shari'a kuma yana da iko da zai fitar da wani hukunci daga cikin hukunce-hukunce amma daga nasi na Al-Qur'ani ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da larabci sai suka ce huwa alladhi yabdhulu juhdahu fi wusuli ila al-ahkila al-hukmi ash-shar'i wa taqulu inda al-qudra al-istinba'i al-ahkami ash-shar'iyya min adillatiha wannan shine malami mutum da zai iya kallon nafsi al-qur'ani ne ko sunna ce ya fitar da wani hukunci na shari'a wannan sai a kira shi malami a kira shi mujtahid a kira shi faqih ya kai kolo ruwa da zai kamata a cin shi al-alim akwai definition da yawa da aka ba malamai an yi musu definition da yawa bangarori daban-daban la'alla za mu dan faɗi kaɗan daga ciki duk daga lokaci na tafiya suka ce malami kadai shine al-ilmu wal-amal ba wani wanda za a ce mishi malami sai wanda yake ilimi kuma ya aiki shi don kana da ilimi baka yi aiki da shi ba ko da kana da shi tari mai yawa to kai ba malami bane amma idan kana da shi ko da kadan ne amma kai aiki da shi to kai malami suka ce huwa alladhi ta'allama wa amala bi ilmihi suka ce hada huwa al-alim wannan shine malami na hakika Al-Hasan al-Basri yake cewa al-alim suka yake huwa alladhi wafaqa amaluhu ilmu suka ce yake shine malamin da aikin sa yayi daidai da mene da ilimin sa ko ilimin sa yayi daidai da aikin sa sai yake cewa wa man khalafa ilmuhu amaluhu duk wanda ilimin sa ya saba ma aikin sa ko aikin sa ya saba ma ilimin sa yake fa zalika rawi rawiyatul hadith yake kai wannan kawai mai tattaro ilmomi ne kawai sami'a shay'an fa qalahu yaji wani abu ne kawai a wajen malamai shi mai yada amma bai amfana ba domin al aslu idan yaji ilimin ya masa amfani da koshi a karkaran kansa kafin ya yada shi a kan wadansu mutane الشيخ إبراهيم الخواص يتي تيوا ليس العلم بكثرة الرواية يتي إلمي بايوان إلمي بني كو بايوان تارا تكذو بني كو بايوان تارا لتتفاي بني يتي وإنما العالم يتي كاغا مالمي من اتبع العلم شيني وان دي دي مالمي يتي يني من مالمي أو جنسو يني من كي كراتو أو جنسو ينم مالمي سأنكما واستعمله yayi aiki da ilimin sa waqtada bis sunan sanan yayi aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in kana qalil al ilm ko da ilimin sa bai da yawa don haka akwai definition da yawa akan waye malami amma zamu iya fahimtar cewa malami kadai shine wanda yayi ilimi sa'annan kuma yayi aiki da shi aiki da ilimin kuma ya hada da yada shi da karantar da mutane da da'awa da tsaya akan gaskiya akwai definition kamar da na faɗa kamar akwai na Imam Tabari akwai Imam As-Samarqandi akwai na wadansu malamai da yawa akwai a ƙarshe ma suka ce wato ilimi ko malami suka ce shine wato tsoron Allah suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama suka ce anan Allah subhanahu wata'ala yace wanda ke tsoron sa kadai shine malami kenan malami shine wanda ke tsoron Allah fi sirri wal alam yana jin tsoron Allah a koye sannan kuma yana jin tsoron Allah a sarari a bayyane kamar yadda na faɗa ba za mu iya faɗin duka definition da muka rubuta anan ba saboda yanayin lokaci amma dai mun ji suwaye malamai malamai su ne waɗanda sukan kalli nafsi na alqur'ani ko nafsi na hadisi kuma su iya fitar da wani hukunci daga cikin hukuncen shari'a ta hanyar kallon wannan nafsi din su fitar da wani hukunci daga ciki sun kai matsayin inda za su istinbadin ahkam ko kuma malami shine mai jin tsoron Allah ko kuma malami shine wanda yake yin aiki irin abin da ilimin sa ke koyar da shi bi ma'ana yana aiki da ilimin sa wannan su ne malamai magadan annabawa Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi gaban muta biyu ko ta uku matsayin malamai a cikin al'umma kuma matsayin su a cikin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wurare da yawa a cikin alqur'ani yake nuna mana muhimmancin ilimi da kuma muhimmancin su waɗannan malaman waɗanda muke tare da su muke amfana da su domin rashin sanin darajar malaman shike sa har ma wannan alharma din wannan kima din wannan daraja din da malaman suke da shi a cikin idanunmu sai su koma ba maganin darajarsu dama shine ma'anar al-hurma ganin darajar malami da kimar sa da cewa lalle yana da wata daraja ta musamman wanda ya sha bamban da sauran jama'a to wannan darajar ita ce fa a yanzu a zamanance halin da muke ciki a yanzu ita ce a hankali ake sassaka kamar ana sassakar wata bushiya a hankali ana ce mana wannan al-hurma din wannan daraja din a idanun waɗannan a idanunmu muna kallon malaman nan in kaga malami a social media sai kai tsaki kai zaki to wannan ita ce wato jazwatul fikri da ake yakan mu ake to ya kamata mu san malamai suna da daraja malamai suna da daraja Allah subhanahu wataala yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma yake darajat Abdullahi dan Abbas Allah subhanahu wataala ya gare shi yake cewa yarfa'illahu alladhina utul ilma yake Allah subhanahu wataala yana daga wanda ya ba su ilimi minal mu'mini daga cikin mu'mina Allah yana daga darajar su alal ladina lam yu'tu ilma darajat Allah yana daga darajar su akan wanda ba su da ilimi la shakka duk wanda Allah ya ba shi ilimin alqur'ani Allah ya ba shi ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi ilimin fiqh ilimin lughal arabiyya sanin ilimin addini la shakka wannan daraja ce domin wannan malamin zai zama ya sha bamban da sauran jama'a a cikin anguwa zai zama yana amfanar da mutane kamar wata bushiya ce aka wato shuka ta a cikin anguwa ka samu misali a cikin anguwa ba wata bushiya amma sai wani ya zo kafa wata bushiya umbrella ta girma ta bada rassa tana bada kuma inuwa kuma ga rana ana yi la shakka mutane da yawa za su zo domin su amfana da wannan inuwa to idan Allah ya tada malami a cikin anguwa to wannan malami fa yana kamar wannan umbrella din ne yana kamar ita wannan bushiya din ne Allah ya tsama ko Allah ya fitar da shi ya tsamar da shi a cikin dubun mutane a cikin anguwa ya zama malami domin ya amfanar da mutane to Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah yana daga darajar waɗannan mutane malamai ta dalilin ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba su da bai ba sauran mutane ba ashe malami yana da daraja darajar da Allah ya ba shi shine daraja na ilimi na alqur'ani da sauran abubuwa da muka ambata Imam Tabari yake cewa yarfa'illahu alladhina utul ilma yake bi thawabi fil akhirah wal karamati fid dunya yake fa yarfa'ul mu'min ala man laysa bi mu'min wal 'alim ala man laysa bi 'alim Imam Tabari yake cewa Allah subhanahu wataala yana daga darajar wadanda aka ba su ilimi ilimin addini Allah yana daga darajar su zai daga darajar su ta yadda zai yakan dan ninka musu lada zai ba su lada sakamakon suna ibada a cikin ilimi idan sun yi abu sun san dalili sun san ina abin yake ina ne manzon Allah ya faɗa ta da mu Allah ne ya faɗa la shakka suna ibada akan basira to ta dalilin wannan sai Allah subhanahu wataala ya ba su ninkin baninki na lada to sannan kuma Allah zai ba su karamci na girma na matsayi a nan duniya sannan kuma Allah yana daga darajar mu'mini akan wanda ba mu'mini ba Allah yana daga darajar malami akan wanda ba malami ba wannan duka a ƙarƙashin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja mun ji magana Abdullahi dan Abbas sannan muka ji abinda Imam Tabari shi kuma ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya Allah subhanahu wataala ya sake nuna mana darajar malamai yake cewa inma yakhshallahu min ibadihi alulama Allah subhanahu wataala ce wani utal shakki mata faqad utiya khairan kaseera Imam Malik da yazo magana aka wa man yutal hikima mata faqad utiya khairan kaseera sai yake cewa abinda ake nufi wa man yutal hikima mata yake al-fiqh ko al-fiqh fi din yake al-fiqh fi dinillah duk wanda aka bashi fahimtan addini to Allah subhanahu wataala ya bashi al-khairi mai yawa amma dai mun dalibai kan mu rinka jin na kafa a zuciyarmu cewa mu yi nadama akan cewa ba mu karanta boko ba saboda ba mu da kuɗi wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man yuridullahu bihi khairan yake yufaqihu fi din, duk wanda Allah subhanahu wataala yake nufin sa da alkhairi to zai fahimtar da shi addini, zai sanar da shi addinin Allah. To kai da Allah subhanahu wataala ya sanar da kai addini, ka gode ma Allah subhanahu wataala. Me kishiyar wancan man lam yuridullahu bihi khairan la yufaqihu fi din, duk wanda Allah bai sanar da alkhairi to ba zai dora shi akan hanyar addini ba, ballantana ma ya nemi ilimin addini, ballantana ma ya fahimci wato ainihin addini. Akwai ayoyi da yawa da suke magana akan matsayin malamai irin su shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist da sauran abubuwa. Akwai maganganu da yawa irin su magana Imam Tabari, irin su wato irin su ayoyi da Allah subhanahu wataala yake balwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma da sauran ayoyi da yawa wa'anda lokaci ba zai bamu dama mu ambato su ba, sai mu je akan gaboi da muke son mu fada akan alhurman malamai wato girmama su da sauran su. To kafin wannan gaban mu ta nawa ne kenan wannan gaba ta uku, to me aikin malamai? Wannan ita ce gaba ta uku bayan mun ji darajar malamai a dunkule kenan. To amma me aikin malamai? Abinda muka sani dukan ma'anan akwai malaman mu a cikin mu yanzu wanda sun karantar da mu, mun daliban su, mun san su, mun gantsu da idanun mu malaman mu. To amma ba abu bane koyayi, dukan mu mun sani malaman nan da Allah subhanahu wataala ya dora musu aiki na da'awa. To aiki ne fa da suka dauka, ba haka kawai suka dora makawunan su ba. Malaman nan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce warasatul anbiya, su magadan annabawa ne, su kuma annabawa lam yuwarisu dinaran wala dirham, basu bar kwandala ba, basu bar kudi ba. Abinda annabawa suka bari ilimi, tauhidi, ayoyin alqur'ani da abubuwa da suke da alaka da addini shine annabawa suka bari. Don haka malamai suka gada, shi yasa Bahaushe kan ce malamai magadan annabawa. Annabawa mafiya abinda aikin su da'awa, ina suka fito da'awa, ina za ku je da'awa, to aikin malamai ne su ma. Wannan aiki ne haduwa dinnan da muke anan, da'awa ce ta kawo mu anan. Don haka kowa ya san daga cikin aikin malamai shine da'awa. Su malaman nan Allah subhanahu wataala ya sanya su kaman fitilu ne a cikin mutane, Allah ya sanya su kaman taurari ne da muke hange a sama. Idan wa'annan taurari da muke ganin su a sama, idan Allah ya dauke su ba tauraro ko daya, to ina rantsi maka da Allah sama ma ba za ka ganta cikin dare ba, gaba ɗaya sama za ta yi dim, duhu ne kawai za ka gani. To idan Allah subhanahu wataala ya dauke malamai a cikin al'umma, to musiba ta auku a cikin al'umma, mutane za su zauna a cikin jahilci. Sa'annan idan aka zauna a cikin jahilci barna za ta yi yawa, idan kuma barna ta yi yawa ko a ƙarshe za a kafirce ma Allah, shirka za ta yi yawa da sauran abubuwa wanda yake. Za mu zo daga cikin manufofin waɗanda suke sukan malamai dama abinda suke hari kenan, cewa a daina da'awa, a daina ganin kiman wannan da'awa har ya kasance barna ta yaro a cikin mutane, wanda yake za mu zo za mu ji ahdaf na waɗanda suke sukan malamai da sauransu. Don haka yana daga cikin aikin malamai wato gyara al'umma, gyara zukatan mutane, sa'annan gyara society da anguwanni da mutane daga barna da ke faruwa a cikin anguwanni, bi ma'ana tarbiyyantar da mutane. Wannan shine aikin malamai, tarbiyyantar da mutane, su karantar da mutane, su maida su akan alkitabu was sunna, sa'annan kuma su karantar da mutane akan aqida as-sahiha, sa'annan kuma su karantar da mutane akan shari'ar Allah subhanahu wataala, su nuna wa mutane akan halal da haram, su nuna mutane haddi, cewa wanda yayi ma wani abu ko yayi kisa ko kuma ya cire ido ko wani abu, to ga irin tsari na musulunci, ga da musulunci ya tsara kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa lakum fil qisas hayatun ya ulil albab, Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin suratul maida akan maganar yake maganar qisas yake wal af bil af wal hakani wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs wal ayn bil ayn wal anf bil anf wal udhun bil udhun wal sinn bil sinn yake wal juruha qisas to kaga wannan duk abinda malan suke koyar da mutane kenan su karantar da mutane akan masalih al'amma wal khassa wani abu a cikin anguwa ya lalace to a mahangan musulunci malamin zai fito ya faɗi mahangan musulunci ya kamata idan ya kai wata ta'awunu ala albirri wat taqwa wannan duk yana daga cikin aikin malamai na karantar da mutane akan abubuwa da suke da masalih na al'amma da al khassa sannan kuma yana daga cikin aikin malamai wato kwato ma mutane haƙoƙinsu ga inda ya kamata a ce an kwato idan shugabanni ne za su su gaya musu cewa bai dace ba ga haƙƙin talakawa akan shugabanni ga haƙƙin shugabanni akan talakawa malamai suna wannan aiki ba mamaki kilan wani a cikin ku yanzu haka kwakwalwarsa ta harba masa cewa to ai yanzu malaman ne ba su fitowa su yi magana shugabanni yadda ake musu wa'azi a je a musu wa'azi ba irin yadda ake wa sauran mutane ba ne za a je a same su a gidan sarauta ko a gidan mulki a cikin girmamawa kuma a matsayin shawara za a zo wa'azi wa'azi amma shawara shawara udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana amma shugaban kasa in kafa yanzu speaker anan ita zagi nayi ta zagi kuma wai ina son yi masa wa'azi wannan ba daidai bane shugabanni akwai irin wa'azin da ake musu kuma wallahi ana yi malamai suna nan suna yi wani lokaci to aiwatar wani lokaci kuma su ce za su yi amma kuma su sauka ba su yi ba yana daga cikin aikin malamai ko kafin wannan ita wannan gaba don mu san malamai suna irin wannan aiki Imam al-Auza'i Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama Imam al-Auza'i babban malami babu yadda za a yi a cikin tarihin musulunci a yi magana cikin malamai ana faɗin sunan Imam al-Auza'i kowa san shi to amma Imam al-Auza'i yana a matsayin malami babban malami amma to yana daga cikin aikin malamai daga aikin sani ya ga talakawa a lokacin al-Khalifa al-Mahdi al-Abbasi suna cikin wahala haka Imam al-Auza'i ya rubuta dogar wasiƙa yana faɗakar da al-Mahdi al-Abbasi akan cewa talakawan nan da kake mulka suna da haƙƙi akan ka ga haƙoƙinsu ga kaza ga kaza ga kaza yayi masa wa'azi mai rafa zuciya a ƙarshe kuma yake ce masa ina yi maka wasicci ga tsoron Allah yake usi ka bi taqwallah ina yi maka wasicci ga tsoron Allah subhanahu wataala kuma ina maka wasicci akan tsoron Allah akan wato waɗanda kake mulka a ƙarshe a cikin ita wannan wasiƙa yayi masa addu'a akan cewa yana roƙa masa alkhairi duniya da lahira kuma yana masa fatan alkhairi yayi mulki a cikin nasara ya koma a gaban Allah ya samu aljannarsa malamai har suna irin wannan Imam al-Auza'i har yanzu ya sake rubuta wata wasiƙa zuwa ga wani shi kuma gwamna ne a ƙasar Sham a zamanin mulki al-Abbasi din wannan gwamna ana kiransa Salih bin Ali haka Imam al-Auza'i ya rubuta wasiƙa zuwa ga wannan gwamna Imam al-Auza'i ya ji labari cewa wannan gwamna ya ba da umarnin cewa wasu Yahudawa da suke zaune a wannan ƙasar saboda wani laifi da wani ya yi a cikinsu to wannan gwamna ya ba da umarnin cewa gaba ɗaya su fita wannan ƙasar to kun ga wani mutum ne ya yi laifi amma gwamna ya ba da umarnin cewa duka gaba ɗaya mutanen garin su farga Imam al-Auza'i da ya ji wannan haka ya rubuta wasiƙa doguwa zuwa ga Salih bin Ali a lokacin yana gwamna a ƙasar Sham daga cikin abin da ya rubuta a ƙarshe zan ɗauko ma da shahid akan abin da ya rubuta a cikin wasiƙa yake cewa kaifa ta'khudhu amma bi dhunubi khassa yake ta za a ce ka kama laifin wasu mutane ka kama laifin wato ka kora mu mutane laifi akan alhalin wani ne yayi wannan laifi sai yake cewa hatta yukhrajuna min diyari har ma ya kai inda za a fitar da su daga gidajen a fitar da su kuma wa amwalihi a fitar da su daga gidajen su da kuma barin dukiyar su sai yake cewa wa hukmullah yace amma ka san hukuncin Allah subhanahu wata'ala ta adalci wala taziru waziratu wizra ukhra yace laifin wani ba zai shafi laifin wani ba don haka a takeici anan sai Imam al-Auza'i yayi masa wa'azi kuma wannan gwamna ya karbi wannan wa'azi ya fasa fitar da wayannan yahudawa a cikin kasar Sham ba da nesa ba nan kusa kusa malaman mu Al-Sheikh Abubakar Gumi Allah subhanahu wata'ala yayi masa rahama so da yawa yana shiga wajen shugabanni yayi musu wa'azi wajen gwamnoni yayi musu wa'azi da sauran duk inda ya kamata a ce yaje yayi wa'azi nayi kwana kwanan nan shugabannin izala so Al-Sheikh Balalau da sauran abubuwa lokacin da aka so ayi yaki tsakanin Najeriya da Niger haka suka shiga cikin magana suka yi dumu-dumu ba sa Najeriya ba sa Niger haka suka shiga cikin wannan aiki har aka sami mafita a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala wato ya bice ya kashe wutan fitina da wadansu mutane suke kunnata ta dalilin waɗannan malamai Allah subhanahu wata'ala ya dauke mu na wannan bala'i za mu tsallaka zuwa gaba ta gaba saboda yanayin lokaci wannan yana nuna mana cewa aikin malamai shine wa'azi kuma a kowace nahiya daga cikin nahiya suna shiga amma akwai wasu mutane da Allah subhanahu wata'ala ya sa a cikin zukatansu fi qulubihim maradun subhanahu ka ga da zama ne ka tashi koya haka ne okay ka dan mike ne to barakallahu fi gama ta gaba wato wajibin girmama malamai a cikin al'umma akwai ayoyi da yawa da suka wuce wanda ke irin su haliyyatu bil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna yarfa illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma daraja da sauran abubuwa akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko a hadisin Abi Mas'ud al-Badri yake cewa ya qulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ummul qaum ya ummul quma aqra'uhum likitabillah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wanda yake jagorantar mutane a sallah ne kawai a kowace nahiya daga cikin nahiyar rayuwa wanda ke jagorantar mutane a kowace nahiya daga cikin rayuwa shine aqra'u likitabillah amma anan manzo Allah yana magana akan mene akan sallah amma mahadashin alqur'ani ya cancanci jagoranci mutane a kowace nahiya daga cikin rayuwar abinda cikin nahiya ta rayuwar mutane kai kana ganin yanzu da Sheikh Abubakar Jumare shine shugaban kasa da Allah tiyan shinkafa za ta kai 2000
Allah ya tsare
Malam Abubakar Jumare ce Allah ya tsare ba za ta kai ba kenan insha Allah
ba shi zai zama ba zai taba
Allah ya tsare malai muna fatan ka kai wannan matsayi ta idan muka samu cikin malamai wani ya zama misalin shugaban kasa kuna ganin wannan halin da muka shiga ai ayoyin alqur'ani sune za su tafiyar da mulkin sa amma mafi yawan waɗanda suke jagoranta mu sun samu tarbiyya daga mene daga turawa inda mutum zai mike ke maka ya rantsa da hido 70 kuma shugaba ya rantsa da hido nawa 70 a kwana-kwanan da muke gani wani ke karanta a menene kai au itamun fi yawmin zai masgaba yatiman za makaraba babban mutum amma ka kalli irin karatu da yake kuma shugaba ne wanda yake kila ko islamiya bai taba zuwa ba kenan to abinda nake nufi anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda yake jagorantar mutane a sallah ne yace aqra'u likitabillah wanda ya nuna cewa manzo Allah anan sallallahu alaihi wa sallam yana girmama masu ilimi domin anan ya fara gabatar da wanda ya fi haddace alqur'ani wanda haddasa ta zauna ma da ce makarantar alqur'ani sannan kuma yake fa in kanu fil qur'ani sawa to idan duka ma haddata ne makaranta ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bi sunnah to wanda yake sanin sunnan manzon Allah kaga dai har yanzu dai ana maganar ilimi wanda yake nuna maka darajar ilimi domin manzon Allah baya ce alqurani sunna ma daidai to yanzu kuma kina maganar ilimi wani yana da ƙari na ilimi yace masa to sunna fa in kanu fi sunnati sawa yace fa aqdamuhu li hijra to wanda yafiri wanda ya riga yin hijira daga makka zuwa madina hijira ita kanta ilimi ne domin yaje ya riga shi zuwa madina yana da wani ilimi ƙari akan wanda yazo yau ko kai ne a yau mutu yaje abuja yana karantarwa kai kuma sabo ne yau kaje abuja zaka karantar insha Allah sai ka nemi ilimi daga wajensa ya ake yi me ake yi ya ake yi da sauransu to balantana hijira ko bike mana wannan haka kaman waya ce ko dan haka anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gabatar da ilimi kuma ya girmama masu ilimi wanda zai kara fasara maka wannan hadisin waton a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke layalini minkum ulul ahlam wan nuh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke idan zai bada sallah wayanda suke daidai saitin manzo Allah a samu wayanda suke da ilimi masu ilimi su zama kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wata daraja ce wannan mene wata daraja ce domin manzon Allah yace wayanda za su zama saitin liman wayanda za su zama saitin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lalle ya zama masu ilimi to wannan duka yana nuna maka kima da al-hurma da daraja da malamai suke da shi a cikin al'umma Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Allah ya umurce mu da mu yi biyayya ga Allah mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wa ulil amri minkum Abdullahi dan Abbas yake cewa ulil amri minkum yake wa ulil amri minkum yake ahlul ilmi minkum so ne ma abota ilimi ya kasance ku yi musu biyayya idan malamai suka yi bada umurni biyayya ake musu matukar wannan umurnin ba ya saba ma Allah subhanahu wataala don haka wayanda suka tafi akan ulul amri minkum cewa ahlul ilmi ne ake nufi akwai Imam Mujahid akwai Bakar bin Abdullah al-Mazani akwai Al-Hasan al-Basri sannan kuma akwai Imam Atha an karbo daga Abdullah dan Amr bin Al-As daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake man lam yarham sagirina wa ya'rifu haqqo kabirina falaysa minna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda baya tausayin karamin mu sannan kuma bai san haƙin babban mu ba annabi ce to ba ni ba shi baya tare da mu a aqida baya tare da mu a lahira baya tare da mu a aljanna baya tare da mu a aqida daya ko da fasara ka dauka tana da hadari akwai kari a ruwayan Ubadah bin Samit din da shakka Nasruddin Albani ya ce da ifa ce ita wannan ƙari din yake cewa wa ya'rif li alimina haqqahu ya kasance ya san haƙƙin malamin ya kasance in baka san haƙƙin malami ba to baka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin alhurman malamai ganin kimar su kyautata zato ga wayannan malamai Allah subhanahu wataala yake inna ba'da dhanni ismun so da yawa wani sashe wani bangaren zato zunubi an ga malamai sun kai ziyara a wani wuri kilan wazi suka je a ce a ka gansu sun je sun karbana su ko ba haka bane sun karbana su kai ya kai yanzu inda idan aka ga malami ya je ya sai buredin 2000 a ce a kudin wani kudin siyasa ce wannan su'u dhanni wata rana na yi fashin mota a gefen makarantar Albani yar kasuwar nan naje kawai na sai biredi sai wani da ina tafiya da Honda ce fara academic aw haka ne sai ga na koma sai wasa ne zan wuce kawai sai ce malam kenan yace me ya faru yace lallai zamanin mulkin Goodluck ne a ina ji a zamanin Buhari ne sai ce a kaje kaga baba kenan kaji maganar yace kaje kaga baba kenan yace amma la ai naga an zo da sabuwar mota to ka samu Musa kwatawa mun iya gatse sai nace masa a'a baba fa Buhari dan gani ba naje naga kudura ku ai kaga baba Buhari da sauki sauki dan musulmi ne idan ya bani kila naki hada amma wanda yake da shubuha in je wajen kafiri kuma ya bani kudi na zo nace sai nace masa ai naje wajen gudura ku sai dai shiru bima'ana naje masa bakar magana ce to so da yawa idan aka ga malami ya canza riga sai ai su uzan idan aka ga malami ya canza keke sai ai su uzan idan aka ga malami yayi aure ba san irin rayuwar da yake da matarsa bace cikin gidan kenan dole dole ne sai sake yin aure sai ce malaman nan suna samun kudin banza kaga ma aure auratayya ma suke to wannan su uzan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira annabi yake cewa iyyakum wazzan fa inna dhanna akdaba alhadith annabi ce na hane ku da mugun zato domin mafi yawan zato ko zato shine mafi girman ƙarya ko kuma shine mafi kusa-kusa da yin ƙarya don haka akwai maganganu masu yawa wayanda suka zo a ƙarƙashin wannan su uzan zan tsallaka akwai maganganu da irin su maganar Ibn Sirin da maganar Ja'far bin Muhammad da sauran abubuwa akan nema ma mutane uzuri har yake cewa Abu Ja'far yake cewa idan mutum ka ji wani abu ya zo maka akan wani mutum ya ce kaza an ce kaza manzo Allah ya karbu Abu Ja'far yake ce ka nema masa uzuri yake faltabis lahu uzran wahidan yake ila 70 uzran ka nema masa uzuri daga daya har zuwa 70 kilan dai kaza ne kilan dai kaza ne kilan dai kaza ne kana nema ma dan uwanka malami ko dan uwanka dalibi hanzari da uzuri kana bashi uzuri har guda 70 amma mu a wannan zamani ba uzuri mutu yana fada cikin wani abu zaka hauna ta social media kai ma kai masa raddi Allah ya kiyaye yana daga cikin alhurman malamai girmaman malamai garin darajar su kai da kanka karin kajin kana da nakasa a gaban wayannan malamai kai karin kajin cewa baka kai ba karin kajin baka isa ba ko da kana da ilimi kai ma ka san wa fawqa kulli ne wa fawqa kulli ilmin alim kai ma ka san duk ilimin ka ko ne fi ka to karin kajin wannan shuhur din cewa kana da wani wanda ya fi ka annabi Musa lokacin da aka tambaye shi akwai wanda ya fi ka ilimi annabi Musa ce babu a hakikani ba wanda ya fi annabi Musa a ilimi a fata wanda ya bada saboda shi yana masa wahayi amma Allah yana so ya zama mene yayi tawazu'u Allah yake akwai wanda ya fi ka ilimi ka je wajen Khidir ka je ka koyi ilimi a wajen sa kaga annabin Allah ne ga wahayi ga komai amma kuma Allah subhanahu wataala yana so ya ladabtar da shi a matsayin ya zama mai ladabi ya zama mai maida al'amari zuwa ga Allah ko da kuwa ka sani kace wallahu a'lam don haka wannan yana daga cikin ganin alhurman malamai yana daga cikin musifa at-tammatul kubra wacce muke rayuwa a cikin ta yanzu mutum ne zai zo ya karantar da dalibi dalibin nan ka karantar da shi a halari ishmawi kororuwa iziya to daga nan shi ma a anguwa an fara ci mishi malam malam an ba shi masallaci karame mai sahu uku yana ba da sallah wani mai kudi ya sai zika yasa yana ji su biku suna tashi to number 1 wanda yake hara ya harba shine wani malamin shi wanda ke shine musifan da muke rayuwa a cikin ta yanzu Najeriya kasa ce mai albarka amma tana da nata damuwoyi wallahi yana daga cikin matsalar Najeriya yadda aka ban mu kara zube ba wani tsari kowa malami kowa ya zaga musamman a zamanin waɗannan abubuwa da kuke gani a gaban mu mutum zai je ya zauna a cikin ɗaki ya zagi na zaga ya tura ya nemi ƙananan yara suna kabaruri malam ka sake gajiya ko to a yi hakuri kila na sake layi sai zama ya tashi don haka tam yayi yanzu ana nufin kawai na tsaya kenan ko dai akwai dan miki dia
karkare mana bayanai
na karkare bayanai
la haula wala
quwwata to akwai magana suka akan malamai wanda ke shine babban jigon tafiya domin halin da kuke rayuwa kenan yanzu sukan malamai akan waɗansu abubuwa amma bari na je kai tsaye wajen menene manufar masu sukan malamai wannan yana je ita gaban za ta imama yawanci abu na farko daga cikin abin da ke sa ana sukan malamai number 1 at-tanu fi sha'r shari'ar musulunci ita ake hali duk wanda ya soki malami to abin da yake suka wannan ilimin da ke cikin kwakwalwan wannan malami yake suka idan kuma ya soki malami ya soki ilimin sa a ƙarshe ya soki alqur'ani ya soki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake wannan sukar malami suka ce idan ya soki malami kuma yana nufin ya soki ilimin malami ya soki alqur'ani ya soki sunna ya soki abin da ake karantarwa idan har yana da ilimi akai to yayi ridda yanzu irin abin da dan bello yake yi ana amfani da shi ya soki malamai domin a soki sunna domin a soki alqur'ani abin da ake nufi idan dan bello ya soki malami ya soki shugaba ko ya soki duk wanda ya soka wannan abun zai yi tasiri a zukatan madiya malami na tashi innal hamdalillah da Allah wannan malami kaga yayi mene ya soki ilimi ya soki wato ainihin tasirin wannan wato ilimin kenan kenan ilimin bai da tasiri sakamakon an soki malami to idan yayi wannan abun da ilimi ya sani kuma da gangan yayi wannan abu malami da yayi da idan kuma bai sani ba aka ce fasikanci ne in bai sani ba fasikanci ne yayi fasikanci akwai maganganu masu yawa da malamai suka ambata akan wato suka akan malamai na zo in ku koro mana akan maganganun malamai da suka abin ga malam ya tsaya a bayana bari na wuce kai tsaye akan menene karshen wanda yake suka malamai abu na farko su'ul khatima mumunan cikawa duk wanda yake sukan malamai malamai da yawa sun yi maganar cewa wannan mutum zai mumunan cikawa ya mutu walakantaccen mutum ya mutu kuma yana kafirce ma Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya tsare mu sa'annan kuma suka ce ai duk wanda yake sukan malamai to ya kwaso waɗansu makamai ne yana yaki da Allah kuma Allah subhanahu wataala ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb sannan Allah subhanahu wataala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun malamai waliyan Allah bayan Allah masoyan Allah duk wayanda suke tsaye a nan ga malaman nan ga su anan malaman mu ba abinda suke nema a hannun mu illa su kura mu akan hanyar Allah kuma ba abinda suke so illa mu gudu tare mu tsira tare ba wani malami da zai tsaya a gaban ku yi muku wa'azi yace to ku tara mai kudi ku bani illa kawai ki jama'a annabi ya ce kaza idan kai abu kaza zaka samu lada in ka samu lada zaka samu mene aljanna fa innal birra yahdi ila aljanna albirr du aikin alkhairi zai shirye ta dake zuwa aljanna ne to abinda malamai suke kokari sa'annan kuma mai sukan malamai lalle Allah subhanahu wataala zai kashe zuciyarsa gaba ɗaya kafin ya mutu ba zai ga gaskiya ya karɓe ta ba gaskiya ƙaryar da take cikin zuciyarsa kuma ba za ta fita ba zai rayu rayuwa irin na munafiki irin na munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai baitoci ga sunan waɗanda suke magana akan irin wannan wanda ke ba lokaci abu na gaba sa'annan ya cancanci duk inda ka ga mai sukan malamai ka ce mishi fasiki ka ce mishi mene kai tsaye fasiki Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna sa'annan mene ولا تجسسوا ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان kaga ana Allah take bisal ismul fusuq yake ba da al'iman to idan ka samu wani malami wani suna na daban kamar da muke gani kuma halin da muke ciki yanzu jama'a malami mai daraja a dauko hoton sa a sa a gaba wani bidiyo a rinka dariya a rinka wadansu abubuwa a rinka fadin kalmomi akan sa wannan fasikanci Allah subhanahu wataala ya tsare sa'annan kuma mai sukan malami ko malamai ko wannan shine mafi sharrin halitta cikin mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa siyaru ibadillahi alladhina idza ru'u zikrallah mafi alkhairin mutane sune wayanda idan an gansu za a tuna da Allah dan Allah yanzu kaga malam Abubakar Jumare wa za ka fara tunawa addini kana ganin sa kaga mene kaga addini tunda kaga addini ka tuna da Allah kenan kana gani wannan soja dake tsaye a gabana kana ganin sa kasuwanci zaka tuna kudi zaka tuna me zaka tuna aya alqur'ani to wayannan sune mafi alkhairin mutane to mafi sharrin mutane kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sune masu tafiya da annabimanci a cikin mutane sa'annan kuma wanda suke kokarin suraba tsakanin masoya tsakanin mabiya tsakanin shugabanni da mabiyansu wannan sune mafi sharrin mutane masu suka malamai da nuna cewa wayannan malamai ku nisance su idan su hawo mambari ku janyo rigunan su ku kada su ko ba haka suke fara ba to saboda alfarman instan kiyaye lokaci ina jin zan tsaya akan wannan gaba ina fatan abinda na faɗa Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu na ga ya muku ban shirya ba wallahi mufaja'a ne wannan muhadara mufaja'a ne na hadu da malam ne kawai cikin firarce to kaji ne to ala gafarta malam sam'an wa ta'a don haka abinda aka ji ayi hakuri idan nayi kuskure ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mu gaba daya kalmomin da aka ji kuma Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu akwai wani littafi wanda wani dan uwa ya bani shi lallai na hannunku littafin yana da kyau sosai littafi dan uwa mai suna Muhammad Kabir bin Muhammad bin Umar bin Muhammad ni gaskiya ban san malamin nan ba amma la Allah kila shakku Abubakar Jumare sun san shi ya rubuta sunan ya rubuta littafin sunan littafin shine tawjihul umma ila wujubi tawqiril ulama il milla wa khuturati tadifi littafin ne mai ban sha'awa yayi magana akan malamai da kuma abubuwa ina malai na ga min ga me yake kiran sa wato ga mawdu'i sai nake faduwa tazo daidai da zama na dan kuma da kufewa dan haka nake to zai riko shi duk da dai ba abinda aka kufe duk abin na faɗa wasu abubuwa ba sa cikin littafin illa dai akwai abu dan kalmomi da kadan da dan ijota dan su amma tunda na san akwai ƴan uwana dalibai la'alla kila wasu ma suna da littafin amma su nemi littafin zai musu amfani abinda muka ji Allah ya amfanar da mu wa subhanakallahumma walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
idan kuma ya zama ɗalibai su ma malamai ne masu da su jangan aku nggak cium semua lagi. Wanita seperti nama dia ada di bos. Jadi walaupun Allah yang baik, dia berkata, jadi buat Allah yang mesti mahu berikan. Jadi yang Allah yang jangan mungkin kerja suka kerja kerjus. Ya pun kerja kita tu sama. Yang dia cuma sisi nak bermain. Raiwa ingat mustahmu muncik cin nama mereka buat. Jadi yang ingat pula semua zaman tu istirahatlah. Jadi mukusalah. Jauhlah buka awal. Jauhlah buka awal. Si mukusalah kiri. Si mukusumah. Si mukusatia makwarda. Mahadar Mahbub Rasulullah sesuatu yang buat sekolah sekali yang sabar semula tinggal di sekolah. Allah Taala sebaga pasal kecima sendika kalau mau bicara di suatu tujuan sekolah nama asyik kau bakal cuma dengan itu kami minta Mahadar Mahbub amanah dari pun demi apa buat.
Masya Allah.
Kuma indra cawan mauluin sini maju maju nanti. Ya kuma syarul akuah. Wajib dikawal dari sini tercakap menjadi nanti syarul kuma dalam.
Masya.
Wajib dikawal jilamai lewat dari sini bukan di mana paruku. Nampaknya kita tidak boleh apa sahaja. Anak dari ya si pembawa opera dan anak jahamuna tanja. Dan di sana tawa khusus kerana orang ini amanah yang dihapus dari syekh mana imam kami boleh siri dari salah syekh mana dia dapat mengambil.
Musamman kuma gashi shugaban majalisar malamai malamin Nura da Moyina da wata lacca da zai gabatar malaman sunna haƙoƙan su da aikace-aikacen su ba ga suna da alaka da wannan dama waɗannan jerin giyan mahadarori guda takwas babban sakon da ke cikin su aqida ne da kuma masu dauke da ilimin masu dauke da sakon Allah su ne kawai abubuwa guda biyu da suka tattaro kan wannan so insha Allah muna fatan Allah zai kai mu lokacin ya mana muwafaqa da zaki da assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma'a wa rahmatullahi wa barakatuh kai da wannan ya kai mu bi kana na ma sa da barka kuma ina kai ne insha Allah na so mu da wuri ji wa so da mallo na wannan kuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.